الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. بيان تامنا بوديا دا الله مدوك من سركي يسا تتجرى قطوم أولنا مسلاتي من أكبرك أولنا دري بيداتي دا جرن سلاتا وان دي زمشيني جرن أشرين دا سرع دوات الرجب إجرانا تتبو دا ريبو دا أربعين دا أكو daidai da 28 ga watan Februari miladiya 2022, ko da yake daren 28 ne yau ga watan ne. Bayan mun kammala wannan muqaddima da muke karantarwa, muke karantawa wanda ya kunshi abinda yake tattare da mawallafin wannan littafi, wato al-Imam Malik ibn Anas mawallafin wannan littafi na Muwatta. Mun karanta darussa guda 7 muka samu muka kammala. Yau za mu fara littafi din kai tsaye insha Allah, wanda zai zama wannan shine darasi na farko, wancan muqaddima ta bane. Amma kafin fara karatun akwai muhimmancin sanin wasu abubuwa kafin mu fara karatun littafin, wanda hakan zai taimake mu. A bayan dan yi isharar cewa shi wannan littafin Muwatta da za mu karanta, akwai waɗanda suka ruwaito wannan littafi a wurin al-Imam Malik. To ruwayan da suka yi ne suka riƙa rubutawa su ne yau suka shahara a duniyar musulunci ta ko'ina. Malamai suka ce waɗanda suka ruwaito littafin Muwatta a wurin al-Imam Malik sun fi mutum 70. A cikin waɗannan mutane 70 da suka ruwaito wannan littafi wurin Imam Malik, ba a samu waɗanda nasu ruwayoyin ya shahara a duniya ba sai ƴan kaɗan. A cikin kaɗan ɗin ma zuwa yanzu in an ware, wato aka haɗa guruf 10 a ciki, to bai fi na guruf ɗaya ba ne wanda ya shahara a yanzu. Daga cikin waɗannan ruwayoyi na Muwatta waɗanda suka yaɗu a ta ko'ina a sassan duniya, kuma ya zama gabashin duniya da yammacin duniya, duk ta inda aka kira sunan littafin Muwatta, to mafi yawanci za ga ruwayan shi ne, to shi ne ruwayan Imam Yahya ibn Yahya al-Laythi al-Andalusi. Mun dan yi bayani a kansa a baya kaɗan, amma muka ce za mu zo mu yi magana a kansa yau, za mu yi magana a kansa, amma zan tattakaita abubuwan sosai. Shi wannan Yahya ibn Yahya al-Laythi al-Andalusi shine wanda ruwayan Muwatta da ya yado a duniya galibi ruwayan sa ne, kuma wannan Muwatta da yake hannunmu da zamu karanta ruwayan sa ne, don haka so da dama ko hadisin farko da zamu fara zin kabo da za ga haddathani Yahya ibn Yahya ne al-Laythi, wato Yahya dan Yahya al-Laythi ya ba mu labari. Karatun da muka karanta makon da ya gabata, ai mun karanto wasu daga waɗanda suka yi ruwaya wurin Malik, waɗanda duk sunayensu Yahya, Yahya ne har su 11. To ai akwai Yahya ɗan Yahya al-Andalusi ɗin a ciki. To shi wannan Yahya ɗan Yahya al-Andalusi shi ne Yahya ɗan Yahya ɗan Kafir ɗan Wasla, ko suna ta Waslatin min Shamlal bun min qaya al-masmudi al-qurtubi abu muhammad al-laythi min al-barbar, ya fito daga kabilan barbar. Rannan mun yi bayanin kabilan barbar wani kabila ne shahararre a kasar Yaman, to daga can ya fito. Sannan tawalla bani lay fansiba ilayhim sahibur riwayatil mashhura, ana jingina shi zuwa ga kabilan laythi ne sabida ya jibanci zama a cikin waɗannan mutane na ƙabilar Laythu, har ma an ba shi muƙami a cikinsu, don haka ake ce mishi al-Laythi, kenan jingina ne zuwa ga ƙabilan Bani Layth. Ma'abocin ruwaya ne shahararre ya karbo hadisai daga Malik wato daga cikin maliman sa akwai Malik yayi ruwaya a wurin al-Imam Malik shi wannan Yahya dan Yahya al-Andalusi an haife shi hijirana da shekara 152 ya rasu hijirana da shekara 233 to kaga ya shekara nawa kenan a duniya idan ka dauki shekara 48 ka hada da 33 ka ga zai baka kusan shekaru 80 kenan 81 to rayuwan da ya kafin Allah ya dauki rayuwar su suka ce ma shekara ta 234 ne ya rasu kenan wani ruwayan yana nuna ya rasu bana da shekara 82 malamai manya-manyan malamai sun yi yabo a kan shi da gaske akwai al-Allama Ibn al-Farabi yake cewa qaddamal andalus bi ilmin kathir shi wannan Yahya dan Yahya al-Andalusi yayi yawon neman ilimi da ya gama yawo ya dawo kasan shi na Andalusi aka ga ya dawo da tarin ilimi fa'adat kutiyal andalus ba'da isa ibn dinar ila ra'ayhi wa qawlihi to bada sun wani babban malami a kasan Andalus mai suna Isa dan Dinar to sai ya zama gaba ɗaya kasan Andalus in dai fatawa ne ake nema to kawai sai dai a zo wurin Yahya dan Yahya al-Andalusi an zo ƙarshe kawai sannan kuma ya sake faɗa har wasi Ibn al-Farabi yake kana imamu waqtihi Yahya dan Yahya al-Andalusi a zamaninsa shine jagora ilimi babu irinsa wajidu baladihi irin sa dai ne a kasan su ba a samu malami da ya kama shi ba wa kana rajulan aqilan mutum ne mai hankali Ahmad dan Khalid yake cewa lam yu'ba ahadun min ahli al-ilm bil andalus mundu dakhala al-islam min al-hazwa tunda aka kafa kasan andalus musulunci ya shiga kasan andalus ba a samu wanda Allah ya bashi kaso mai yawa da matsayi mai girma da kuma sunansa yawo a ko'ina ba sama da irin kyautar nan da Allah ya wai haya dan ya haya al-Andalusi din wa sami'a minhum mashayikhul andalus fi waqtihi manya-manyan malaman kasan andalus sun rika zuwa wurin su suna ruwayar hadisi har wayo take cewa ya haya dan ya haya al-Andalusi Allah mishi rahama min al-uqala yana cikin bayin Allah masu hankali kuma malami ne fadila mai tarin daraja Muhammad dan Umar dan Lubaba yake gaba ɗaya kasan Andalus ana neman mai hankali don aka samu babban malami wanda babu irin sa Yahya dan Yahya al-Andalusi kuma shine babban masanin fiqhu a garin to in an same shi an rufa kofa al-Imam Ibn Abdul Barr an-Numari yake kana imamu ahli baladihi shine shugaba jagora a ilimi a mutanen garinsa sannan kuma shi ake koyi da shi shi ake dubawa duk wani al'amarin addini ana komawa wurin sa kuma ya zanto ma ya ɗabi'antu da ɗabi'u da dama na al-Imam Malik saboda yake da jinci al-Imam Malik sai dai walam yakun lahu basarun bil hadith sai dai ba shi da zurfi wato ba shi da gogewa sosai a fannin ilimin hadisi to kuma za ka yi mamaki a ce yanzu mu wannan ruwayan shi ne kuma su ce wai a ilimin hadisi ba shi da ido to ai malamai ne suke magana kaga wannan yana maka ishara ba cewa lalle a ilimi ba mai komai ba to wanda ya ruwa to mu wasu aka ji abin da aka ce kawai sai ka nadu a zuwa ana ce maka al-muhaddis kana girgije kai ai ka san yau da reka al-imamu al-kumaydi yake cewa ilayhim ta'atir ri'asa fil fiqh bil andal imamu al-humaydi malamin bukhari yake cewa ai in ji jagoranci da shugabanci a tarin fiqwa andal to kawai tana fikewa ne akan ya haya dan ya haya al-andal kai ta hanyar ya haya dan ya haya din nan ne mamman sabon maliku ya yado a duniya to haka malamai suka yi tsaye go akan shi da dama sannan yadda ya jiyo littafin muwaffa da ya tsayarwa ya littafin muwaffa al-qadi iyad al-yahsabi mai littafin ashafa yake cewa kana liqa'uhu li malik sana 79 ay wa 100 ya fara haduwa da al-imam malik ne a shekara ta 179 as-sanatu allati fiha as-sanatul lati mata fiha Malik, a shekaran da Malik ya rasu. Sai dai wannan magana zai nuna cewa to kaman ai ba su dade da Malik ba bai wuce shekara ɗaya ba. Tun da annan a shekaran da Malik ya rasu a shekaran suka haɗu. To amma sai dai maganganun ba haka ba ne, da yake muna tattakaitawa ne. Malamai suka ce abin da ya faru shi ne, ya yi ruwayan muwatsa ɗin gaba ɗaya a wurin al-Imamu Malik. Sai dai da ya tashi ruwaito littafin muwatsa ɗin, akwai wasu babuka wanda sun tsallake mishi, bai samu ya ruwaito daga al-Imamu Malik ba. Sai ya riƙa bibiyan wasu manyan almajiran Malik. Yana ruwaito hadisan da ya rasa daga bakin Malik ɗin, yana cikashe muwatsa ɗin. Domin kowa na ruwaya ne yana rubuta, in ka rubuta ka je har ƙarshe to ga muwatsanka kenan. Kuma a wancan lokacin, duk yadda ka kai da karatun hadisi, in dai ba ka rubutawa, ba ka da littafin da ka rubuta na hadisi da kake zuwa ruwaya wurin malami, to duk iliminka ƙarya ne, ba ka yi karatu ba. Haka za su ce. To, ya je ya yi waɗannan ruwayoyi ɗin, to amma akwai wasu babuka a cikin kitabul i'tikaf, a cikin wannan littafin muwatsa ɗin, akwai wasu babuka daga cikin kitabul i'tikaf, wato matattara da ake tattaro na soshi akan i'tikafi. Akwai babukan da ko dai an yi baya wurin, ko irin ya zo a makare, irin galibi dai abin da yake faruwa ɗin, to ya zo an tsallake wurin ba a yi da shi ba, kaga bai ciwo daga bakin Maliku ba. To sai zama ya riƙa ruwaito su a wurin wasu manyan almajiran Maliku. To da ya zo ya shiga wasu garuruka, to da dama in ya zo ya jawo nashi isnadin, ya jawo hadisin, sai ga kuma ya ci karo da ruwayan wancan. To shi ne sai ne bari ya sake komawa Madina, ya sake haɗuwa da Maliku, don ya sake gyara isnadin inda bai jiyo daga Malikun ba yanzu ya ji. To sai ya koma Madina, kuma sai ya tarar da Imamu Maliku yana cikin jinya da rashin lafiya. To bai bar Madinan ba, haka ya zauna ya jira in Maliku ya ɗan samu sauƙi, ya samu ya ruwaito wasu hadisan. To Maliku kuma bai tashi daga jinyan ba, Allah ya ɗauki rayuwar shi. To shi ne abin da ya faru. Don haka a cikin ruwayoyin nan da ya na muwatsa ɗin, malaman hadisi abin da ya sa zahabi da sauran suka ce ba shi da ido a hadisi, gyare-gyare da dama ya faru a wannan ruwayan shi na muwatsa ɗin. Kuma shi ne muwatsan da galibi shi ne madogaro yanzu a duniya. To akwai kurakuran da su manyan malaman hadisi suka iya hasasowa a ciki. To sun ɗan yi ishara, akwai at-tasrif, akwai kaza. To misalan da suka yi ta kawo na kurakuran a ciki, galibi yanzu in za mu ta bayaninsu ba za a gane ba. To amma za mu bar waɗannan abubuwan, in muna karatun littafin duk inda akwai irin bayanan nan, to an fitar da bayanin sai ga misalin hadisi ne da ta fahimci hadisin da kyau. To da haka za mu bar ire-iren waɗannan abubuwa. To su wane ne suka ruwaito muwatsa ɗin a wurin Yahaya ɗan Yahaya al-Andalusi? Wannan maganar shi ma na da muhimmanci. Don yanzu ka duba hadisin farko da za mu fara karantawa yau ɗin insha Allah. Ka ga in ka buɗe hadisin farko me yake? Ka ga yake maka ba sashen bayan ba, kawai hadisin farkon. Yawwa, yawwa, ka ga yake haddasani Yahya bin Yahya al-Layth, Yahaya ɗan Yahaya al-Layth ya ban labari. Kuma ka ga yanzu maganin da muke yi shi ne shi ya ruwaito muwatsa ɗin a wurin Maliku, yanzu muwatsan shi ne. To yanzu shi ɗin ne ya sake cewa Yahaya ɗan Yahaya ya ban labari, ka ga abin zai ɗaure maka kai. Wanda da kuma dama ka ɗauka kai da ka ji muwatsa ɗin nan, ka ɗauka rubutun Maliku ne. Yanzu ma ka ga da ya ce haddasani Yahya bin Yahya al-Layth, zan nan ma fa an Malik bin Anas, Malik mai muwatsa. Ka ga yanzu ka gano cewa muwatsa na Maliku ɗin nan na Maliku ne, amma me wasu ne suka ruwaito a wurinsa, bai sake littafin ba haka. Sai dai a baka ka je ka yi ruwaya, kai ka rubuto naka. To wannan Yahaya ɗan Yahya al-Layth shi ma yanzu muwatsa da yake hannunmu shi ma ba rubutun shi ba ne, rubutun wanda ya ruwaya a wurin shi. To su wane ne suka ruwaya a wurinsa? Waɗanda suka ruwaya a wurinsa su ma an ce suna da yawan gaske, amma mutum biyu ne suka fi shahara kuma muwatsansu ya fi yawo a duniya. na farko Ubaydullah to Ubaydullah dan yi haya Allah ya din ne dan sa ne kaga yayi kokari dan sa shi ma yayi karatu din to dan nashi yayi ruwaya a wurin sa kuma yaro ne shi ma zuwa taso da ilimi da alfarma har ma an zo an bashi wasu mukamai a wancan lokacin sannan wajen ruwayan hadisi da ilimin hadisi aka ta Andalus ba a yi mutum irin sa ba ba da tsohon mahaifinsa mutum ne mai karunci da sauransu mai dukiya ne kuma to shi Ubaydullah ya ruwaito wannan muwaffa din sannan na biyu Ibn Wadda shine Muhammad dan Wadda shi ma ya ruwaya muwaffa to yanzu mutum nawa ne dukkanin ruwaya yafi shahara a wurin Yahaya dan Yahaya Allahi kaga mutum biyu ne akwai Ubaydullah dan Yahaya Allahi din sai ka kiyaye sunayen sannan kuma akwai Ibn Wadda shine Muhammad dan Wadda to sai ka gane can da kaji an ce haddathani Yahya bin Yahya Allahi wace magana ko dai Ubaydullah ko Ibn Wadda ɗaya daga cikin waɗanda suka ruwaito muwaffa to kuma galibi ya fi tattaruwa ne akan ruwayan Ubaydullah domin san shi ne kullum suna tare da uba to galibi ruwayan ne ko da yake da Ibn Wadda da Ubaydullah ruwayan da suka yi a wurin Yahya dan Yahya al-Andalus duk ruwaya ɗaya ne to da haka ana samun bambance wani lokacin dangane da abin da ya shafi nusakh al-Khatiyya wato bugu da aka yi wa littafin muwaffa ɗin ya samu bambanci wani lokacin tun da yanzu ka ga waɗanda suka ruwaito littafin a wurin al-Imamu wannan Yahya dan Yahya al-Andalusi suna da yawa amma na mutum biyu ne ya fi shahara to kaga dole ba aikin dan adam ne wani lokaci sai an samu bambanci tsakanin ɗaya da ɗaya don haka yanzu yadda muke karatun muwaffan mai yiwuwa wani lokaci mu zo muna karanta hadisi sai ka kai kuma babu a naka wani lokaci kuma ka ga hadisin da muke karanta yanzu sai ka kai kuma naka hadisin yana nan amma yana can gaba wani lokaci ka ga hadisin ka ya sai ka ji kuma muna karanta wani hadisi an samu ta'khir wa taqdim wani babin ma ka ga an karanto su jerin hadisan da kai kuma babu a naka duk ya faru ne yanayin yadda buge-buge da ruwayoyin muwaffa ɗin suka kasance to shi yasa galibi ana iya samun matsaloli irin wannan yanzu kaga wannan tanwirul hawali sharhin muwaffa ɗin nan na al-Imamu As-Suyuti ta haƙiƙin Sidiki Muhammad Jamil Al-Abbas to shi kuma wannan shine yanzu kofin da muka yi karatu da shi a gaban Dr. Abdullahi Gadan Kaya to da yawa shi ma yanzu ya dawo babu sai fara karanto hadisi ga muna ta kallon shi ya guna kaduna ba ku dubi ta ga sai ta malam babu a namu sai dariya sai ta kasuwan kurmi ne ta ci wani lokaci kuma yanzu yana karanta a nashi sai mu sai malam ga hadisi ka sallake shi kuma sai ta babu a nashi to ana samun ire-iren waɗannan matsalolin galibi suna faruwa to waɗanda suka yi wa littattafan muwaffa sharhi mun taɓa yin ishara akwai at-tamhid limatil muwaffa min al-ma'ani wal asanid na Ibn Abdul Barr amma wancan kaya ne wajen mujalladi 40 aka ce ba a yi sharhin muwaffa kaman shi ba sannan akwai sharhul zurqani shi ma ya yi sharha amma su zurqani wajen aqida kuma sai a hankali suna da aqidan ash'ariyanci a fili za ga suna ta'awilin nassoshi sannan akwai sharhin nan na Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen kaga shi wannan na zamani ne sannan akwai wannan tanwirul hawali wanda sharhi ne na Suyuti galibi ana buga shi tare da muwaffa ɗin har ma fi shahara kawai tanwirul hawali wani ma sai dauka sunan muwaffan ne haka a'a tanwirul hawali sunan sharhin Suyuti din ne dan haka yake ai tanwirul hawali sharhu muwaffa mali to galibi za mu rika dogara tsakanin waɗannan littattafan guda biyu akwai Sheikh Salim Ibn Idi bin Hilali ya rubuta littafin sharhi na muwaffa ɗin ko mujalladi biyu ko mujalladi uku Allah ji kan Sheikh Albani Zariya shi yake bayanin littafin lokacin yana karanta da littafin nan na abin nan menene ga sunan littafin kuma ya kwanta mu to sai yake maganar sharhin da Salim yayi wa muwaffa ɗin yace tunda ake muwaffa ba a samu sharhin da ya tattara cikin ruwayoyin muwaffa a littafi daya yace sai sharhin Salim ne
duk ruwayoyin da za a samu kofin nasarin din har yake ba da shawara in dai za a karantar da muwaf ba yace shi yana ba da shawara a rika amfani da sharhin salim din dan bi ya tattaro ruwayoyin da sun bambanta shi ya tattare su sai nan muwaf kan ya zo complete kuma yana bayanin shi yana sharhin su sosai sai dai yace samun sharhin salim din aiki dan lokacin ma sai azizun jiddan neman sharhin babu shi ne dan yake shi ma da kanshi bayan yana da shi akwai lokacin da ya zo da Sheikh Salim din Ibnu Ibn al-Hilali sai Albani yake tambayan shi malam wannan sharhin mu wannan yana da muhimmanci muna son a samar mana su mu kai kasan mu yace ai shi ma ya yanke mishi shi ma wanda ya rage mishi bugu kwaya ɗaya ne shi ma wallafin da kanshi yace shi ma ya mutu yana nema da zai samu da zai abin nan to kaga samun wancan aiki ne to sai dai yace duk inda ka je shagon littattafai ka rika leke leke dan wani lokaci za ka mai littafi ya kawo littafi hankalin mutane ga jiya sai kwanciya a lungu in Allah ka da rabonka ka gani to kaga shi ne fa abinda malamai suke cewa in ka ga littafi ko ba kuɗi ko ya kai kokari ka nema ka mallaki littafin dan nan ga sai littafi ya zo ya bata yanzu kaga mawallafin da kanshi shi ma a lokacin yana wannan magana kuma da ni na sa hakin nashi na Google ma ban taba ganin shi ya bayyana ba sharhi muwaffa ne na sari aka ce da an samu wancan sharhin da ya fi abin nan kuma har yanzu ma wallafin yana nan da ran shi Sheikh Salim Ibn Idin Hilali almajirin Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani ne to yanzu wannan dangane da abin da ya shafi littafin yanzu zamu fara karatun wannan littafin na farko yanda zamu yi ba zamu yi kamar yanda muka yi Riyadu Salihin ba dan mun zo da hadisin da muka gani duk tsawon shi sai mun karanta bakin tukuna daga farko har ƙarshe sannan sai kuma sai mu zo mu fara daukowa ɗaya bayan ɗaya muna bayani sannan dangane da abin da ya shafi isnadi din misali yace haddathani yahya ibn yahya al-laythi an malik ibn anas to za mu rika bibiyan galibi wasu wuraren muna dan bayani kadan kadan dai ya zama dai akalla bayan matanin hadisin da fiqhun hadisin mu rika sani waɗannan rijal din musan tabi'ai musan sahabbai musan waɗanda suka yi ruwaya a wurin su to hakan zai taimake mu bayan mun san sakon hadisi zai sa mu san mazajen isnadin hadisi rashin sanin waɗannan abubuwa ga ahli sunna bala'i ne so da dama shine dan bid'a sai su kirkiro hadisin ƙarya da isnadin ƙarya sai a ga ahli sunna na kabbara dan bai san rijal din ba ya aka yi Abu Jabbar ya rika ruɗa mutane saboda galibi ba a san waɗannan abubuwan ba to misali yanzu a nan yace haddathani yahya ibn yahya al-laythi aka kai sai yanzu mun san yahya dan yahya al-laythi misali to sai mu yi gaba wanne ne ba a san shi bai zama nan ba ko to zamu dan yi bayani kadan kadan dai yadda zamu fahimci abubuwa din ba wai za a yi bayani duka ba amma za a ce yin summary insha Allah sannan sai abu na gaba wannan yadda hadisan za su rika zuwa da yake littafin muwaffa malik shine littafin da zaka ga aqidan al-imam malik to musamman bangaren aqida to za a ga muna za mu yawaita bada muhimmanci akai gani in hadisi yana dauke da matsalan aqida to za mu yi kokari mu rika sharhi da bayani sosai akai dan galibi muwaffa malik kowa ya yarda da shi da wanda yake bin sunna da wanda yake bin bid'a sai ɗan bid'a ma suna ganin su malikun nasu zaka za ka ga a kowane bid'o'i akwai ɗan malikiyya ɗan tariqan tijaniya suna cewa su ne malikawa ɗan shafi'iyya suna cewa su ne malika kowa dai ko tarkatan sai ya ce maliku to in an bari a haka wani in ya ta zai ɗauka malikun nan faɗan tarkace ne shi yana tare da kowa sai a ɗauka maliku ma aqidan shi kenan to ba aqidan maliku bane to kaga galibi abubuwan da ya bayyana aqida sai mun rika fito da abun karara a gaba ga aqidan maliku sannan al-imam maliku yana da mazhaba to yanayin littafin nan na muwaffa mu dama ba maliki yanci za a bi ba za mu rika tafiya ne duk matsaloli tunda hadisai yake kawowa inda bai samu hadisi ba yana hujja ne da maganganun malaman Madina da sauransu to mu duk inda zai kawo magana za mu rika dubawa ne da nassocin alkur'ani da hadisan annabi da fahimtar salafus salih shine mazhabin da za mu fi tafiya a kai dama kar wani yazo ya jito yace to yaya an saba wa maliku ai dama ba malikiya muke yi ba shi maliku wasiyyan da ya rika yi dama yana yawan fada akan cewa kada mutun ya ji ra'ayina ya rika dauko duba ina na dauko na su shi ma ya je can ya dauko yanzu mu wa malik din nan lokacin da imam malik ya rubuta littafin nan ya kai wannan wannan muwaffa na hannunka ya kai so ya kai kashi 40 maliku kafin ya rasu kullum yana cikin ta'azibi da tankihi na muwaffa yana bi sai ga nan bai inganta ba sai ya cire sai ga dubawan shi na farko sai ga littafin an rage mishi yawa haka ya sake sai da yake kusan so 40 kafin Allah ya dauki rayuwar shi shine kaga ya zama ma dan karami a haka da ya ci gaba da yi imami mai yiwa ba lalle kai haka din ba kaga kenan me yake nunawa a rika tace al'amura yana zaune a cikin dalibansa wani yazo yayi tambaya dangane da mutum yayi alwala shin zai tsatse ga gemun sa wajen sa ruwa da sauran su yace a ba kyau sai da ya tafi sai almajirin sa Abu Yusuf yace akramaka Allah amma akwai wani hadisi ba gashi kaza 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 sai ta to ai Abu Yusuf sai ta ga mun tun da zai akramaka Allah ai sai ya sa arena sai ta gogana ta karatu yace jiya gafata wanda aka mun nace babu kyau yace sai Abu Yusuf ya karanto mun hadisi kuma naga hadisin ya inganta da aka na sauko a ra'ayina na bi hadisi kaga yana yawan cewa mi a bar ra'ayin shi a bi hadisi a ce aqidan Imam Malik shine aqidatu salaf wa ashabul hadis aqidan magabata aqidan malaman hadisi shine aqidan al-Imam Malik da aka so da yawa zaka ji yana cewa idan kuka dauko magana ta kuna gujja da ita sai kuma ga maganar manzon Allah yayi karo da tawo yace ku dauna ku jefar a gola ku je ku dauki na manzon Allah da kanshi ya tsaya cikin kabarin annabi wannan magana yake cewa kowanne a cikin malaman musulunci yana iya yin daidai yana iya yin kuskure yace illa sahibu hadar kabar sai mai wannan kabarin sai nuna kabarin annabi dan sai yace in maganar mu ya ci karo da na annabi ku yi marmaza ku jefar da namu akan bola na manzon Allah shine tushe to kaga a ce wasiyyan maliku shine a yi riko da sunna a yi riko da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan haka haka zamu karanta insha Allah bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinkai bude wannan littafi da bismillahir rahmanir rahim sunna ce kuma ba wai dan wancan hadisi da ya rika yawo da cewa kullu amrin ziban la yubda fihi bi bismillahir rahmanir rahim wannan hadisi ne matacce bai inganta ba hadisin wai yana cewa duk al'amarin da aka yi rutacce ne al'amarin wani ma ce mazdum duk abin da aka yi to shi wannan abu da aka yi gurgu ne kuturu ne sai abin da aka fara da bismillahir rahmanir rahim wannan hadisi ne da'ifi bai inganta ba to suna cewa ana faro fitaji da bismillah ne dan wancan hadisi dan wancan hadisi ne bai inganta ba amma zaka samu hadisai ingantattu a littafin sahih al-bukhari Imam al-bukhari yayi babi wasiqa in mutum zai rubuta ya fara da bismillahir rahmanir rahim ya ka hadisan manzon Allah da dama sai ga wasiqu ne manzon Allah zai tura sarakuna ne ba musulmi ba kafirai irin su hirakla annabi zai tura mishi sakon wasiqa ne dan ya musulunta dan yayi kaza sai ga bismillahir rahmanir rahim min Muhammad bin Abdullah kaza 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 kaga kafiri fa wasiqan zai je hannun arni amma duk da haka annabi ya bude da bismillah to ina kuma ga littafin addini kenan sunna ce har wasiqa in zaka rubuta ma wani ka bude da bismillahir rahmanir rahim haka manzon Allah yake yi na kullu man la bada a bismillah eh magana ne na mutum ai ko hadisi aka ci eh mai hada larabci ne kawai hada larabci shi irin yan makala din nan ka san mutum zai hada makala zai je ta hado larabci dan ya burge masu sauraro ai haka makalolin ga wani ya kirkire mukaddiman da karakata ina ya debo dan ya burge masu sauraron shi to ba shine sai kaga an zo ana ka ire-iren waɗannan abubuwa har addu'o'i za ka gani wabil alfi ulufa wabil ba'i kaza wabil kaza haka al-kunuti azumi yana zuwa sai za ka ji aka hakiki kawai ya ja ado larabci shi ƙarya ne ba inda annabi ya wannan addu'a neman burgewa ne in ba neman burgewa ba ɗan ramadan ce ba za ka sake yi ba a ce ana burge mutane a ce kai wannan ya iya addu'a wannan akwai murya to hadisai sun zo da tarin yawa duk abinda annabi yana fara da bismillah kuma shine sunnan alqur'ani sunnan alqur'ani farko ajerin qur'ani wata sura ce farko suratul fatiha ne farko a fatiha bismillahir rahmanir rahim shi yasa malamai suka tattauna shin fatiha bismillahir rahmanir rahim aya ce a suratul fatiha ko ba aya ba aka samu maganganu ne masu karfi wanda ba nan ne muhallin tattaunawa akai ba to amma dai aka taice bismillahir rahmanir rahim da al-imam malik ko kuma mai littafin muwatta bude da shi a sanin shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa sallallahu kuma Allah yayi fadin daraja ala sayyidina da shugaban Muhammad annabi Muhammad wa ala alihi da iyalan gidansa wa sahbihi da sahabbansa wannan yana matsayin mukaddima ne ga mawallafin wannan littafi din wato ya bude littafi yana mai yiwa annabi Muhammad ira da amincin Allah sabata gare shi shugaban halittu da iyalan gidansa da sahabbansa Allah ya kara musu daraja kitabu wuqutis salati qala haddathani yahya bin yahya al-laythi an malik bin anas an ibn shihab anna umar bin abd al-aziz akhara as-salata yawman fadakhala alayhi urwatu bin az-zubayr فدخل عليه أروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه يتي كتاب وقوت الصلاة كتاب من شايم بياني ثم نقل أنت لتاك الرياض الصالحين نحن كتاب إرم وانا ينا نتن على الجامع wato matattara da aka da yace kitabu qutis salati matattaran bayanai dangane da lokutan sanna wato karkashin wannan kitab za a samu babuka waɗanda suna cike da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda za su bayyana mana lokutan sanna da aka sai zama littafin muwatta ana ya bambanta da galibi wasu littattafan hadisi waɗanda suke zuwa da tsari na abin da ya shafi addini da sauransu galibi za ga an fara da kitabu tsahara in ka ɗauki umdatul ahkam idan ka ɗauki littafin bulugul maram da makamantansu to dama shi littafin muwatta ba za ka haɗa shi da waɗancan ba fa ba za ka haɗa shi da su riyadus salihin su bulugul maram su kaza ba wannan duk ya fi su martaba ai domin littafi ne wanda ya kirmi su Bukhari da Muslim ma to kaga littafi ne daban tsarin sa daban da aka kitabu makattaran wuqutis salati lokutan salla kaga anan bai ce maka awqatus salati ba da biya halatta a larabci din wuqutus salati lokutan salla awqatus salati lokutan sallah bi ya tabbata to kaga al-imam malik sai faro da babi da zai tattaro mana hadisai da suke magana dangane da abubuwan da suka shafi lokutan sallah al-imam malik ya faro daga wannan babi din
sabida ya nuna mana cewa ai farkon abu akan komai shine Allah manzon Allah da yaje Isra'i da Mi'raj zuwa halan da ya sha me babban abin da aka ba shi shine sallah din to sallah din nan in ba akan lokacin shi kai ba ai Allah ba zai karba ba inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah akan mumini dole ne kuma dolen kuma mawqutan lalle lalle dole ne sai an yi shi akan lokaci kenan muna da salloli guda biyar to waɗannan salloli guda biyar ba lokacin su daya bane ba a tara su a lokaci daya a ce bari a yi su duka a huta a kowanne dole sai in lokacin shi ya shigo to amma karkashin babu kamar yadda Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin ne da yake sharhi yake cewa wa hadhihi risalatun mujibatun wannan fata kaitacciyan wata risala ce karkashin wannan babu yace na takallamu fiha zamu zo mu tattauna a karkashin wannan babu cikin waɗannan hadisai ala awqati salati zamu tattauna bayanai dangane da lokutan sallah fil usuli taliya a fasulla masu zuwa zamu karanta din insha Allah fasalin farko za wannan babu zai koyar da mu bayanul mawaqit bayanin lokutan sallah azhar la'asr maghrib isha asuba kowanne yaushe ake yi to za a tattauna akai sannan na biyu bayanu wujubi fi'lis salati fi waqtiha bayani dangane da cewa yin sallah a cikin lokacin da dole ne wajibi wa hukmu taqdimiha da kuma ina hukuncin gabatar da sallah fi awwalihi a farkon shigar lokacin lokaci na shiga sai ayi sallah za a tattauna akai aw ta'khiruha anhu ko kuma ayi tinkirin sallah daga farkon lokaci din sannan na uku fi ma yudriku bihi alwaqtu wa ma yatarattabu ala zalika dangane da abin da yake riskan lokaci da hukuncin da yake rataye da lokutan sallah sannan mas'ala na hudu fi hukumin jam'i baina salataini fi waqti ihdahuma hukuncin hada salloli biyu a lokacin daya daga cikin salloli guda biyu dan haka zai tattauna a karkashin waɗannan hadisan insha Allah zamu zo mu yi bayanin su a hankali dama abun da na so in faɗa na manta shine kar a yi gaggawa dangane da karatun da zamu yi wa littafi ba abu ne na gaggawa na sauri ba babban abu kai kokari ka fahimci ilimin da yake cikin littafi malami idan yayi littafi haka ba fatan shi kawai ka karanta shi sardan kawai ka tafi kai ka ce ka sauke ba a shi burin sa ka koya ka iya ka nakalta ka dabbaka shi da ka sai ga littafi ne kadan in kana su ka fahimce sai ka dinki ilimi mai tarin yawa a littafi ɗaya ne amma sai ka wayi gari kana da ilimi masu tarewa da ka ai za mu bi a hankali a nace dan mu yi karatun ne mu fahimta kawai to yake cewa qutus salati babi na farko karkashin wannan babi zai tattauna mana ne akan qutus salati wato lokutan sallah wato zai mana bayanai dangane da abubuwan da suka shafi lokutan sallah kaga ai dama kitabin matasaran dama ai akan lokutan sallah ne to kuma za ka ce ha to kuma sai ka ce babi akan lokutan sallah kitabin yanzu jami'a ne ai to a karkashin ta ne za a samu abubuwa irin wannan yanzu misali kaman ka shigo makaranta ne yanzu ka shigo makaranta ne wanda za a koyar da kai abubuwa da suka shafi lokutan sallah to darasin farko wanda za ka fara daukawa a ciki shine yake so ya mana bayani da cewa zai faro mana da hadisan da suke magana ne akan lokutan sallah din insha Allah to shine yake cewa haddathani yahya bin yahya al-laythi yahya dan yahya al-laythi ya ba mu labari yanzu wane ne yahya dan yahya al-laythi din nan na al-maghrib maliku ba shine wanda ya ruwaito mana mu wannan nan kuma yahya dan yahya al-laythi mun yi bayanin laythu wato wata kabila ce da ya zauna a ciki an ba shi shugabanci akan
amma dan ina ne shi dan Andalus shi yasa ake ce mishi al-Andalus to yanzu muka yi magana akan shi dama amma Malik bin Anas ya karbo daga Malik dan Anas to ai nan baka da tantama shine amfanin karka sanin isnad anan ne za gane akwai al-liqa utukuna yanzu kaga haddathani Yahya bin Yahya al-Laythi sai ce mai an Malik mu an anne fa yanzu inda Yahya dan Yahya al-Laythi mudallisi ne to da hadisin nan da'ifi dan mai an yace amma yanzu a bayanan da muka yi akan Yahya dan Yahya al-Laythi in an tambaye ka shin ya haru da Malik ko bai haru da Malik ko me zaka ce ya haru da Malik har sau biyu ma sau biyun kuma ba wai sau daya sau biyu ba a'a mutumin da yayi zama har ya sauke mu wabba dawowan shi makarantar na biyu ya gyara wasu wurare ne ya tarar da malam ba na sai ya zauna da shi aka yi jinya har Malik ya rasu kaga an samu al-liqa al-Imam al-Bukhari littafin sahih al-Bukhari ya shartanta cewa baya karban hadisi a matsayin sahihi kuma yasa a cikin sahih al-Bukhari in an samu isnadin wani daga wani dole sai an duba bayan sun yi zamani ɗaya sun haɗu da junansu kuwa in ba a haɗu ba baya karba amma shi al-Imam Muslim ba shi da wannan sharadi sharadin Bukhari ya fi nashi tsanani shi Muslim kawai in dai kun yi zamani ɗaya shikenan shi ba ruwan shi da sharadin sai kun haɗu amma Imam Bukhari ba ruwan shi da zamanin tukuna ko kun yi zamani ɗaya kun haɗu ne ko ba ku haɗu ba to Bukhari yana da wannan sharadin ai yana yiwuwa ga malamai da su rayu a zamanin ka amma ba ka haɗu da su ba yanda fi Ahmad Bamba da rasuwan shi bai wata biyu ba yanzu an ce maka kun haɗu da shi wani bai taɓa ganin shi ba ma kaga misali ne kun yi zamani amma ina liqa haɗuwa da shi baka yi ba to Muslim shin an yi zamani to yana da amincin ai in dai ka taso kun haɗu ne amma Bukhari sai ya sake bin keke da keke kun haɗu ko ba ku haɗu ba yanzu ka duba a nan Yahya dan Yahya al-Laythi yanzu sanin da kai wai Yahya dan Yahya al-Laythi ba ka da tantama ai dama ya haɗu da Malik da ka da yace an Malik bin Anas an karbo daga Malik dan Anas sai wani zo ya ce maka duk hadisi mu an an da'ifi ne sai ka ce ba duka bane in yace to anan ma an Malik ko bai inganta ba mudallisi ne za ka ce kai na Yahya dan Yahya zama mudallisi ne zama ba dan ya haɗu da Malik shi yarwaito mana muwaffan ba to kaga yanzu an samu liqa'un anan sannan shi kuma Malik da ina ya karbo an ibn Shihab daga ibn Shihab to wane ne ibn Shihab shine ibn Shihab az-Zuhri sannan ne zaka yawaita jin sunan shi bari mu dan yi magana kadan akan shi shi wannan ibn Shihab az-Zuhri ga mai littafin nan al-hadith wal muhaddithun ya kai ce ibn Shihab az-Zuhri huwa Abu Bakar ana masa alkunya da Abu Bakar amma sunan Muhammad bin Muslim wato su mata ba ta fa Abu Bakar in kiyaye ba sunan yanka bane gane dan haka alkunyan Abu Bakar asalin sunan Muhammad dan Muslim dan Ubaydullah dan Abdullah dan Shahab dan Abdullah dan Harith bin Zuhra al-Qurashi az-Zuhri al-Madani kaga kenan alkunyan Abu Bakar sunan Muhammad sunan mahaifinsa Muslim sunan kakansa Ubaydullah ko anan kadan tsaya ka dan rike ai Muhammad bin Muslim bin Ubaydullah bin Abdullah bin Shihab bin Abdullah bin Harith az-Zuhri kaza kaza sakana Sham ya zauna a garin Sham Syria binni ilimi a lokacin yaquluna taratan az-zuhri wannan lokaci ana ce mishi az-zuhri dan ko annan ana jingina shi kenan zuwa ga kakan kakansa ana ce mishi zuhura to an ce mishi az-zuhri da kake ji din an jingina shi ne zuwa ga sunan kakan kakansu da karka ji ibn Shihab az-zuhri karka ce to sunan gari ne zuhur a'a sunan kakan kakan shi zuhura sai a ce mishi az-zuhriyu sannan kuma yana ɗaya daga cikin tabi'ai amma min sigari tabi'i yana daga cikin ƙananan tabi'ai al-imamu Malik ya jiyo hadisi a wurinsa shi wannan ibn Shihab az-Zuhri dinnan ana lissafin cewa shine wanda ya fara rubuta hadisan manzon Allah a duniya da umarnin Umar dan Abdul Aziz ka dubi nan ma Ali bin Ishaq sai ce maka ne anna Umar ibn Abdul Aziz Umar dan Abdul Aziz shine khalifa a lokacin wanda ake miki kirari da khamis khulafa'ir rashidin kuma za mu danyi magana akan shi yanzu insha Allah to shi wannan Ibn Shihab az-Zuhri lokacin da Umar ibn Abdul Aziz yake khalifanci sai ga hadisan manzon Allah suna watsewa wasu suna dego karairayi sai su jingina su ai hadisin annabi to Ibn Shihab az-Zuhri a lokacin wajen haddan hadisi bai irin shi ba sai ka karanta tarihin sakaji irin yabawa sai yabo da malamai suka yi maka zaka san ba karamin malamin hadisi ba wannan ɗaya daga cikin sarakunan su a wancan lokacin Hisham dan Abdul Malik gwamnan su ne ya aika aka kira mishi wannan Ibn Shihab az-Zuhri din nan da Ibn Shihab ya zo sai ce dana ne nake so ka bashi hadisi ka mishi imla'i yayi ta rubutawa dan ya dauko littafi Ibn Shihab az-Zuhri da ya fara mishi dictation na hadisi sai da ya mishi dictation na hadisi guda 4000 a wurin hadisi 4000 aka da isnadi dan yana ta rubutu kaga shi ma dan ai masha Allah original dan gwamna kenan ya rubuta 4000 bayan kaman kwana 10 sai gwamnan shine Hisham Hisham dan Abdul Malik ya sake aikowa aka sake kira mishi Ibn Shihab az-Zuhri da Ibn Shihab az-Zuhri yazo sai ya ce da shi ana gafarta malam kai hakuri yara da shirme wancan abu da ya rubuta cikin littafin yanzu ya bata an nema sama da kasa babu ko wani ne ya shigo ya sace ba mu sani ba ka taimaka a sake biya mana hadisi kaga wancan 4000 a kaya baya ya sake zama a wurin ya sake fara bayarwa sai da ya sake bada 4000 din sai ya fita ya tsaya shi wancan ba fata ba sun yi ne su gwada haddan shi wancan din a aje saka da aka dauko wancan aka hada da wannan da aka bi su tiryan tiryan ko harafi dai ba bambanci yadda ya faɗi wancan na farko hadisai 4000 na yau ma da ya sake barwa ban kwana 10000 ko harafi ɗaya ba canji to kaga wannan haddan ta kai hadda ba a magana kankaran ne har sai da ya kai ana cewa a lokacin duk hadisin da Ibn Shihab bai sani ba to ba hadisi ba ne duk hadisin da kaka bai san da ba hadisi kuma tun da yake ba a taba jin yana haddaso hadisi aka yayi gargada ba ba a taba jin shi gargada ba sai yadda na kalci hadisi kawai to yana ɗaya daga cikin malaman Maliku yana cikin sigarar tabi'in yana cikin tabi'ai amma na cikin kananan tabi'ai sai dai kuma ilimin da ya fa har manyan sahabbai sun zo su manyan tabi'ai kai manyan tabi'ai su ma sun sake zuwa sun yi ruwaya a wurin sa sannan kuma daga cikin waɗanda sai ruwaya a wurin sa din to akwai su Imam Malik kaga shi Malik ba ba cikin tabi'i da Malik ba tabi'i bane baya ma cikin sugaru tabi'i ya haɗu da sugaru tabi'in din to Malik yana ɗaya daga cikin waɗanda sai ruwaya a wurin shi wannan Muhammad Ibn Shihab az-Zuhri din to Umar dan Abdul Aziz da ya ga hadisi suna watsewa ana shigo da hadisan ƙarya zanadiqa zindiqai sun yi yawa shine sai umarnin a tattaro hadisan manzon Allah a rubuce su wuri guda a taskance su ya zama duk wanda ya kawo na ƙarya za a gane shi shine sai sanya jagorancin tattara da rubutawa a hannun Ibn Shihab az-Zuhri to da ka wasu da dama suna ganin shine wanda ya fara rubuta abin da ya shafi hadisi wasu suka ce a'a kafin shi ma ana rubuta sai dai ba ana rubuta a matsayin da shi a matsayin galittafi a duniya ba domin shi ma nan da ya rubuta ai ba ga galittafi a rubuce wanda ya fito naji ba sai dai suna tattarawa in mutum ya zo ruwaya ana gashi to yake cewa an Ibn Shihab an karbo daga Ibn Shihab anna Umar ibn Abdul Aziz lalle Umar dan Abdul Aziz Umar dan Abdul Aziz ai ba ko bane a wurin kowa amma yanzu karatu ne da kana jin shi ne kawai a suna ana mishi alkunya da Abu Hafs baban Hafs ke shi ma haka duka kan shi ma sai na Umar kaga Abu Hafs ake ga sai na Umar baban zaki shi ma na Umar dan Abdul Aziz ake ga shi Abu Hafs baban zaki Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin al-Hakam bin Abil As bin Umayya al-Qurashi al-Umawi at-Tabi'i kaga yanzu wannan yana nuna maka Umar dan Abdul Aziz kaman ya tsatson shi yana kaiwa zuwa ga Marwan dan Abdul Hakam sannan kuma ya fito daga kabilan Quraishawa ne al-Umawi kabilan wannan mutanen Umayya banu Umayya at-Tabi'i al-Azim tabi'i ne mai daraja الخليفة الراشد خليفة من شريعة والإمام العادل شو دبامي عادل أي باء مغنى عندي أنا مغنى عادل كيني وتكفل سيدنا عمر والعالم كما همشاك المالمين الكامل شكك المالم ولد عمر بمصر شي عمر كان عبد العزيز إن عن حيثيشي أدرين مصر أولي قريد أكي كرا قرين قلوان بابانسا shugaba ne a wancan garin a lokacin ya haddace Qur'ani yana dan karamin yaro kasan wannan ai ba sabon abu bane a wurin magabata yanzu Ibn Shahab az-Zuhri akwai magana da yadda na manta a kwana takwas sai haddace Qur'ani haka Imam al-Bukhari ya ruwaito a cikin littafin sa at-Tarikh Imam al-Bukhari ya ruwaito a hadisi da isnadi Ibn Shahab az-Zuhri da ya tashi haddan Qur'ani a kwana takwas sai haddace hadda sati daya aliya to yake cewa to shi ma Umar dan Abdul Aziz yana dan karamin yaro ya haddace alqur'ani sannan baban shi tura shi garin Madina ya koyi tarbiyya da ladabi in ya kwasan ne ya koyi ilimin addini ya haddace hadisi da dama yana bibiyar malaman su Ubaydullah dan Abdullah dan Kutuba to da baban sa ya rasu shine Abdul Malik dan Marwan sai ya neme shi yazo Dimashq Abdul Malik dan Marwan shine a matsayin shugaban kasa a lokacin yanayin Umar dan Abdul Aziz yazo ya same shi a Dimashq ya aura mishi ƴarsa Fatima wanda ya san littafin Adabul Zifa na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a farkon muqaddimar littafin ya faɗo gun wani kissan wani aure ai wanda auren Umar dan Abdul Aziz ne ita amaryar yar Abdul Malik dan Marwan ne Abdul Malik shine shugaban dauda din shugaban kasa ƴaƴan sa guda hudu kuma gwamnoni ne a manyan manyan jahohi to aka ce ka aure yar wannan shugaban kasan yaya kaga babban gida ne yar shugaban kasa ne yanta hudu manyan gwamnoni ne a dauda kaga ba a magana wajen wadata da mulki iya mulki to Umar dan Abdul Aziz kaga yana matsayin yaron gida ne a wurin Abdul Malik uban kenan shugaban kasa sai aura mishi yar shi kuma Umar bin Abdul Aziz shi ma sai aka ba shi gwamna to shi a matsayin shi na gwamna ya aure yar shugaban kasa yanzu yar gwamna da yar shugaban kasa dan gwamna zai aure ta ai ba ta murnan za ta zo gidan da yake nasu dan gamman haure ai ba zai kai gida ba kaga sai dai za ta zo ita a wurin yanzu ce baya ne yaro da wani ƙarya za ka je mata kana dan gwamna ina da gida ka za muna gamman haus na ma to gamman haus na ka sai sai ka tafi da shi a cikin bila ba gan shi ba to na tuni albani ya ta cikakken kisa an koma muqaddimin adabul sifa to aka aura mishi yarinyar sunan ta Fatima sannan ya dibinci shugabancin garin Madina na lokaci mai tsawo a zamanin Walid Walid bin Tani ga Abdul Malik wato wannan amarya din sannan ya ji hadisai da dama a wurin Anas dan Malik dama tabi'i ne yayi ruwaya wurin su Anas dan Malik Sa'id dan Yazid Yusuf dan Abdullah dan Salam da makamantan da haka za ga yadda yake shugabanci haka ko a cikin Sahih Bukhari so da za ka rika jin Umar dan Abdul Aziz a cikin isnadi dan yadda suke mulkin haka suke karatun addini da gaske ba sa wada malaman duniya sun hado akan ilimin sa da nagartan sa da tsantsenin sa game da duniya da adalcin sa sannan da kokari wajen bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma da kokarin koyi da khulafa'ur rashidun khalifofi shiryayyu shi Umar dan Abdul Aziz yana da bada himma sosai dangane da hadisan annabi yana bada muhimmanci akan haddacewa da tattarawa da rubutawa a tura sassa-sassan duniya ana yada su ba abin da yake burge kamar da ana rubuta hadisan annabi ana yadawa a duniya to abin yana mishi dadi a rayuwarsa dan haka yana bada kaso mai yawa na dukiyar gwamnati dan ai waɗannan ayyuka a yada addini cikin mutane inda gwamnati ta gane yada addini cikin mutane yana kwantar da rigingimu da dama yana magance ka attention yana magance ka yana magance ka to haka yayi kai har Allah madaukakin sarki yazo ya karbi rayuwarsa dan haka shi wajen hadisi sika ne amintacce ne nagartacce ne dan karka ji sunan shi asnadi kace Umar dan Abdul Aziz Khalifa Khalifa ne ba irin wanda ka sani bane masu ilimi ne dan haka yake cewa anna Umar ibn Abdul Aziz lallai Umar dan Abdul Aziz akhara salata yawman ya jinkirta sallah wata rana wani sallah sallan la'asa a wani ruwaya na Imam Bukhari ya zama sai ce akhara al-asr yawman wata rana yayi jinkirin sallan la'asa wannan hadisi sahih Bukhari shine hadisi na 521 a sahih Muslim kuma shine hadisi na 610 to lalle Umar dan Abdul Aziz yayi jinkirin sallan la'asar wata rana to kaga ana magana akan lokacin sallah me yasa yayi jinkiri malamin ka ce ba wai fa yayi jinkiri sai da lokacin la'asar ya fita ba ba a yayi jinkiri daga yin sa a farkon lokaci aka dan shiga lokacin sannan abin da ya faru na farko shine khalifa shine imam din shi yake jagorancin sallah me ya sanya shi delay shine ya tsayi ne a matsayin shi na khalifa wajen ayyukan abubuwan da suka shafi maslahan talakawa al'ummansa shine har aka dan yi jinkiri ba tare da wai ganganci bane uzuri ne mai karfi fa dakhala alayhi urwatu bin zubayr sai urwatu dan zubayr ya shiga wurin sa urwatu dan zubayr a sahabbai ka sa akwai zubayr dan awam bai waye zubayr dan awam yana ɗaya daga cikin waɗanda aka musu albishir da aljanna sannan matar shi yayar nana Aisha Asma'u ita ce matar Zubair dan Awam Asma'u ita ce ta bai wa nana Aisha wani sarka da annabi suka tafi inda tafiya sarkan ya bata garin neman shi aka samu ayan taimama to Zubair dan Awam din shi ne mijinta yana cikin asharatul mubashirin bil janna zaka za su ta gona tare suke zuwa da mijin suna yawo tafiya suna soyayya to a cikin ƴaƴansa akwai Abdullahi dan Zubair Abdullahi dan Zubair mai wa mu zo mu haɗu da sunan shi za a shika akwai bayanai da yawa akan shi dan akan shi ne aka samu yaki ma tsakanin Yazid dan Muawiya da su Abdullahi dan Zubair din to Urwatu ibn Zubair kanin Abdullahi dan Zubair din ne wato shi ma ɗa ne a wurin Zubair dan Awa shi Urwan kuma har wayo almajirin na na Aisha ne to fa dakhala alayhi urwatu ibn zubair sai urwa dan zubair ya shiga wurin wa ya shiga wurin umar dan abdul aziz da ya shiga wurin umar dan abdul aziz fa akhbarahu sai ba shi labari annal mughira ibn shu'ba lallai fa mughira dan shu'ba akhara salata yawma yayi jinkirin sallah wata rana huwa bil kufa yana kufa yanzu tambayan da zai zo maka to wane ne kuma mughira dan shu'ba mughira dan shu'ba dama ka san shi sahabi ne amma me alaƙar ya jinkirin sallah yana kufa kamar ya taba rike wani mulki kire to akwai bayani buƙatar zamu yi bayani akan mujira dan shu'ba din zamu tsaya ne da karatun anan muqaddiman ne ya dan ci mana abin nan sati mai zuwa zamu tashi akan annal mujira dan shu'ba din sai mu dauko bayani akan ta insha Allah abinda muka karanta na daidai Allah ya bamu ladan sa dukure da kuma tuntuban harshe Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك